إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين من أقوديا الله سبحانه وتعالى دبام يكون دعوة باين تهيا وجونا أيني صلى الله دومين شي غبا دكراتو أتكل التاهم أتفسرتو في علوم القرآن kama wada anka saba kamin mu tayi hutu darasin mu ya dakata a cikin al-mabhasu sadid inda mun dakata a ƙarshen darasi na tara wanda yau kenan insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu fara da farkon darasi na goma a cikin wannan littafi inda muka dakata mafas yana bayani ne dangane da hikimar saukar da alqur'ani rarrabe ba a saukar da shi jumla guda kamar da sauran littafan da suka gabata suka kasance ba malam ya kawo mana cewa to akwai hikimomi masu yawa da suka haifar da wannan amma an ambata mana ta farko daga ciki akwai buƙatar lallaba musu a shahi na ainihi 19 da yake inda za mu fara daidai shahi na 21 to za mu tashi wajen at-tadarruju bihim fi hifz al-Qur'an wa fahmi ne kamata mu tashi wannan kawai rabu na kullawa inda muka dakata mu hada karatun mu yayin tayi ma'ana malam ya ka mana cewa dalilin saukar Qur'ani rarrabe shine dan alallaba ma larabawa quraishawa game da arkake abinda ya shayi irin dabi'a da suke da ita ko al'ada mummuna wanda sun ka gada don a koya musu irin dabi'a da al'adar musulunci abu na biyu kuma lallaba musu game da abin da ya shahi tabbatar da su akan aqida ingantacciya da ainihin hukunce-hukunce na ibada don haka sai aka saukar da alqur'anin rarrabe ba haɗe ba domin ya zama karantarwa a gare su kuma dan ya zama mai sauki a gare su to yanzu inda zamu tashi a darasin mu na 10 insha Allah shine shahi na 21 nan saman shahi sakin layi na farko lamba ta 3 inda malami yace at-tadarruju bihim lallaba musu fi hifz al-Qur'ani a cikin harbace al-Qur'ani wa fahimi da fahimta al-Qur'ani abinda yasa aka saukar da al-Qur'ani rarrabe saboda alallaba ma quraishawa game da yadda za su iya harbace al-Qur'anin kuma su iya fahimta al-Qur'anin fa inna zurufahum lalle hakika lokuta waɗanda su Qurayshawa suke da suwa kanat ta kasance la tumakkinuhum ba ta ba su dama min dalika daga haka na sahabta ta alqur'ani kai tsaye in an saukashe shi hade ba rarrabe ba law nazala alaihim jumla wahida da an saukar musu da shi hade to halin da suke ciki lokacin da suke ciki bai ba su dama na samun damar iya haddace alqur'ani da kuma fahimta alqur'ani faqad kanu fi makka hakika su quraishawa sun kasance a garin makka mustad'afin suna masu rauni waɗanda na yi imani da Allah daga cikin yan garin makka ba su wuce alisa ba su ba don haka kenan mutane ne waɗanda adda rauni mu'arrabina lil adha waɗanda kuma an gitta su ga cutarwa ana cutar da su kala-kala ana azabtar da su cutarwa ash-shadid mai tsanani mina adaihim daga makiyansu ma'ana makiyansu na cutashe su waɗanda yake ba su yi imani da Allah ba to suna cutar da waɗanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da na yi imani da Allah kuma suka ba da gaskiya ga wannan addini na musulunci kuma suka yadda annabi Muhammadu manzon Allah ne amma ga su tare da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam at-taltaru has suka buƙatu ila hajari waɗanihim zuwa ga ƙaurace ma ƙasarsu don abin da yasa ɗan ƙasa ya buƙatu zuwa ga ya ƙaurace ma ƙasa tai to abin nan ba mai sauƙi ba ne saboda abin da suke haɗuwa da shi na tsanani wa kanu bil madina sun kasance a madina yanzu kenan bayan sun yi hijira ga su sun taho garin madina nan ma akwai hikimar a lallaba musu ya zama qur'ani yana saukowa lokaci bayan lokaci saboda mi mashgulina suna masu shagaltuwa bi mu'awanatil yahudi wal munafiqin da kiyayyar yahudawa da munafukai yahudawa na kiyayya da su munafukan Allah na daga cikin musulmi su ma suna kiyayya da su nan ma akwai buƙatar lallaba musu ta yadda za su iya hardace alqur'anin su kuma fahimce shi idan yana saukowa lokaci bayan lokaci wa muharabati quraishin da kuma yaƙar su da quraishawa suke yi hadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka tashi suka koma makka a madina duk ba bai yaƙar su ba ana nan biye da su da baƙayya diya misa saboda sun musulunta sun yi imani da Allah sun yadda annabi Muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam wa gairaha da wasu wayanda ba ainihin yan garin makka ba min al-arbi na larabawa alladhina tasaddaw liqitalihim waɗanda suka tsayu wajen a yaƙi waɗanda na yi imani da Allah suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to sai wannan ya ba da dama na alallaba musu su waɗanda da na yi imani ya zama alqur'ani yana saukowa lokaci bayan lokaci saboda su harda ci abin da ya sauko sannan kuma su fahimci ma'anarsa to wannan kenan lidhalika saboda haka ikidatu hikmatullah sai hikimar Allah ta hukumta subhanahu wa ta'ala ayunzila alqur'ana a saukar da alqur'ani munajjam a mufarrafa rarrabe saboda irin waɗanda buƙatu ga da adda waɗanda nan musulunta na irin abin da suke huskanta na kiyayya ga yahudawa da munafukan Allah da irin yanda mushrikan laraba suke yaƙar su to wannan sai yasa wato hikimar Allah ta hukunta saukar da alkur'ani rarrabe saboda su iya harkace shi kuma su iya fahimtar ma'anarsa. Ata idza ma nazala shay'un minhu, har idan wani abu ya sauko na alkur'ani, amkanahum, sai zama yana yiwuwa gare su, ay yahfazuhu, su haddace, an saukar sun hargace, saboda ya zo rarrabe ba haɗe jimla guda ba. Wa yujayyidu fahamahu, kuma sannan su kyautata fahimta abinda suka hargace. Wanda kun ga kenan, idan muka kalli har da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, a rayuwar Annabi ta bambanta da tamu hargan. Da yanzu nan mu babban abinda muka sa gaba, mu yi itiqanin hargan mu ta hanyar kiyaye makharijul huruf da kuma abinda ya shahi a shakalat wa sulla. Mu tabbatar da hargan mu tana da inganci, sawa'un mun fahimci ma'anar ko ba mu fahimta ba. Ya zama dai mun yi harda harda mai ƙarfi, harda tabbatacce. Amma su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su hardace harda tabbatacce, sannan kuma su fahimci ma'anar abinda suka hardace. To sai malami ya ce, wa yustafadu min al-ayati al-ukhra, ana fahimta daga wata aya ta daban, wa hiya ayatul furqan, ita ce ayat da a cikin suratul furqan, ana fahimtar hikmatun ukhra, wata hikima ta daban, fi inzalil qur'ani munajjama, a cikin saukar da alqur'ani rarrabe. Wa hiya almazkura fi qawlihi, hikmar kuma ita ce wadda aka ambata a cikin wadin Allah ta'ala, ta zalika, kamar haka, wadda muke saukan maka da alqur'ani lokaci bayan lokaci, linuthabbita bihi fu'adak, domin mu tabbatar da zuciyarka da shi wannan alqur'ani, ma'ana ya natsu ya kahu a cikin zuciyarka, ba sai ka yi gaugawar karanta shi ba. وقد سلك القرآن في تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم طرقا شتى. حقيقة القرآن يا شقا أجكن تبتدى القرآن قزوت شرمان زن الله صلى الله عليه وسلم هنيوي مبنبنتا، بمعنى باهنيا قدا باهنيوي ما سيوا فتارة أواني لوكتي kana tasbitu fu'adihi, sai kasance tabbatar da zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana kasancewa ne, bi inzali qisasil anbiya'i wal mursalin alai, sai Allah ya saukar mai kissa ta annabawa da kuma kissa ta manzanni, don a tabbatar da zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wanda zamu gani cikin alqur'ani, Allah na bada labarin annabawa, kamar annabin Allah Musa, kamar annabin Allah Sulaiman, kamar annabin Allah Dawud, kamar annabin Allah Ibrahim, wanda alqur'ani ya ambaci annabawa da manzanni daya daya har guda 25. To wannan kenan. To Allah ta'ala ya saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kissa ta annabawa da manzanni, don a natsar da alqur'anin nan cikin zuciya ce, li yubayyana Allahu, don Allah ya bayyana lahu ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fiha, a cikin wannan kissar da aka kawo masa, ya bayyana mai sunnatahu, abinda as-sunnar Allah, abinda a hanyar Allah, fi ja'alil aqibati, a cikin sanya ƙarshe nagari, lil muttaqina, ga masu jin tsoron Allah. Idan Allah ya ba manzon Allah labari, sai a nuna ma Annabi, to ƙarshen kwarai fa yana ga masu jin tsoron Allah, yana ga waɗanda suka samu taqawa, suka bi Allah da taqawa. ragama ma yusibuhum fi tabligh ad-da'wa, tare da abinda yake samuwar su annabawa a cikin iyar da sakon Allah, min al-mihan, na jarabawoyi, wal khutubi, da wasu alamurra manya manya. Zamu ga annabin Allah Musa idan mun kallici nashi jarabawoyi masu yawa ne. Fir'auna ya so ya ga bayan shi da ƙarshe sai Allah ya halaka Fir'auna, bayan da ya zama wanda ake nema ruwa a jallo, gaya nan ya kama hanya yana son ya gudu ya tsira, sai Allah ya mishi mahita. Dan muka diba annabin Allah Zakariya da Yahaya, kusan su ma mabiyan su ma duk kashe su suka yi. To amma dai da ƙarshe, ƙarshe na gari yana ga masu jin tsoron Allah. Wasunnatahu, da kuma bayyana sunna ta Allah, fi ihlakil mukaddibina, a cikin halakar da waɗanda suka ƙaryata manzanni, ma'amalahum, tare da abin da suke da shi, min al-hawli wal quwwa, na dubara da ƙarhi, wal mulki was sultan, da mulki da iko, ga mulki ga iko, ga ƙarhi ga dubara, amma kuma duk sai Allah ya halaka su. Kama wada ya yi da namaru, wanda ya ɗanɗana ma bani Isra’ila bane. Da wannan kenan, wannan ita hanyar Allah wadda yake bi wajen ainihin kawo ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kissa, don shi babban manzo annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kalli wannan kissar da zama mai wani abu na natsuwa. Wali yadda da sabata, don kuma ya ƙara tabbatuwa ala sabati akan tabbatar da yake da ita. Dama Allah ya tabbatar da annabi sallallahu alaihi wa sallam, to don ya ƙara samun tabbata wa jur'atan, da kuma samun yaji alal mubi akan abinda ya shuda, duk wani abinda ya shude to ya jure, fi sabili hidayatin nasi, a cikin hanyar shiryar da mutane, wa inqazihim, da kuma tsamo su, min amayati dalala, daga cikin bata na makabta, ko makabta ta bata, don a tsamo su daga cikin makabta ta bata, ya yi haƙuri da duk abinda zai gamuwa da shi. Wa qad jaa at-tasrihu bi dhalika, haqiqa fayyace bayani ya zo da wannan, fi qawlihi, a cikin cewar Allah, fi surati Hud, a cikin surati Hud, Allah subhanahu wa ta'ala yace, wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusul, kowanne mun baka labari game da kissa ta manzanni, mun baka labarin kissar manzannin Allah, ma gwargwadon abinda nusabbitu bihi fu'ada, muke tabbatar da zuciyarka da shi, ka samu natsuwa zuciyarka ta tabbata, saboda ba dukkan manzannin Allah da annabawa aka kawo mai labarin su ba. Can inda muka yi, to Allah ya yi bayani cewa, minhum man qasasnahum alayk wa minhum man lam naqasus alaik, wasu ba mu ba ka labari ba, to waɗanda aka ba shi labarin su ma don a tabbatar da zuciyarsa ne ya tsaya a kan da'awa. To wannan hanya ta farko kenan, wadda Allah subhanahu wa ta'ala ta kama manzon Allah kissar annabawan Allah da manzannin Allah domin zuciyarsa ta tabbata. Wataratan ukura, wani lokaci na daban, kana ita wannan kissar tana kasancewa, bi inzalil ayati allati tahuddu ala sabati, da saukar da ayoyi waɗanda ke kwaɗaitar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan tabbatuwa, wa sabri, da kuma yin haƙuri, wata iduhu, kuma tana alƙawanta mishi bitta'ayid da samun karfafuwa Allah yana karfafa shi wan nasri da kuma taimako ne da Allah subhanahu wata'ala yake kama fi qaulihi ta'ala kamar wanda ya zo a cikin fadin Allah madaukakin sarki inda Allah yace ma wannan babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wasbir Allah yana horon shi wasbir kaya hakuri li hukumi rabbika ga hukuncin ubangijinka Allah ya aike ka kana manzon Allah to yi hakuri fa innaka bi ayunina hakika kai kana dabda idanunmu muna ganinka idanunmu na ganinka Allah subhanahu wataala yana da idanu ya idanu Allah suke ba mu sani ba laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir to kai ka ya hakuri kana dabda idanuwanmu muna gani kenan wa qaulihi da cewa Allah ta'ala wasbir kaya hakuri wa ma sabruka illa billah hankurinka bai kasance ba sai ga Allah ma'ana sai don Allah kaya hakuri hankurinka yana zamewa na don Allah wala tahzan alaihim kada ka damu kada kai bakin ciki kada ka bata ranka game da su duk abin da suke yi kai ya damashe ka wala taku kada ka kasance fi daikin a cikin kunci kada zama cikin kunci mimma yamkurun daga abin da suke kullawa na makirci sun kulla maka makirce makirce ko suna kulla maka makirce makirce to kada ka zama cikin kunci watarana sun gina masallaci suka gayyato Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa zo a buɗa musu wanga masallaci sai Allah ta'ala yace ma Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam la takun fihi abadan wannan masallacin da suka gina takka tsaya cikin shi har abada la masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an takuma fi masallacin Quba kenan shi an masallacin da aka assasa har sashen sa akan taqwa akan jin tsoron Allah wancan ko masjidul dirar ne wanda Allah ta'ala ya bayyana shi a cikin suratul tauba dama da suka yi masallacin an shirya makida da hila wurin da liman ya kamata ya tsaya an yi rijiya an yi shinhida an gyara idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ba su sallah to gaba zai zaunawa ya wada rijiya ya halaka an huta shikenan an kai karshen da'awa tunda su binan ba su ci nasara ba su bi can ba su ci nasara ba da zai amma sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tura da zaratan sahabbai zaratan soji cewa a tayi a ruguza masallacin nan na masjidul dirar amai sai bola wurin zuba shara sai aka yi mishi haka don Allah ya sanar sai ga makircin da aka kulla to wannan kenan kaga shina Allah ta'ala yake ce mishi wala tahzan alaihi kada kai bakin ciki game da suwa kakka zama cikin kunci game da makirce makirce da suke kulla maka na Allah subhanahu wataala ya saukar ma manzon Allah da alqur'ani rarrabe dan ya zama ya samu natsuwa ga abinda Allah ya bashi labari na irin abinda zai haduwa da shi na wahala sannan da alƙawalin da Allah ya mishi na cin nasara wataratan a wani lokaci kuma akan saukar mu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alqur'ani sai kasance kana tasbitu qalbihi ya zama tabbatuwar zuciyarsa bi inzali ayati tasliya sai Allah ya saukar mai ayoyi na sance bakin ciki ayoyi na sance bakin ciki ai lallashi ne Allah ya bashi hakuri wannahi da kuma hani ani la hazani daga barin bakin ciki a hana mai cewa a sam kanka da ba kai bakin ciki li iradi qaumihi domin mutane ne sun kau da kai ani li hidayati daga barin shari'a Allah yayi lallashin manzon Allah kuma ya hana mai damuwa domin mutane ne sun kau da kai daga karbar shari'a ta Allah wanda yake kiran su zuwa gare ta kamar fi qaulihi ta'ala kamar wanda ya zo a cikin badin Allah madaukaki inda Allah ta'ala ya ce mu manzon Allah la'allaka baqi'un nafsaka alama zaka halaka kanka Allah ya kunu mu'minin dan ba su zama mu'mine ba alama dan ba su yi imani ba zaka halaka kanka ne kina Allah yana lallashin manzon Allah cha kakka halaka kanka kakka yi bakin ciki dan ba su yi imani ba wa qaulihi ta'ala da cewar Allah madaukaki duk dai a cikin tasliya na sance ma manzon Allah bakin ciki da lallashi ne wala tazhab nafsaka kada ka tafiyar da kanka kada ka gusar da rayuwarka alaihim akan su asaratin dan dai damuwa kakka halaka kanka saboda damuwa na kin yin imani da basu yi ba kan wanne ya zama maka wani abu na damuwa wa taratan wa dauran wani lokaci kuma kana tasbit bi inzali ayatil wahid sai zama saukar da alqur'ani ya zama domin tabbatuwar a ya kasance tabbatar da zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da saukar da ayoyi na kace allati andara bi almukaddibin wanda yayi gargadi ga masu ƙaryatawa Allah yayi gargadi cewa duk wanda ya ƙaryata alqur'ani to ga abinda atehi min qaumihi daga cikin mutanen shi annabi sallallahu alaihi wasallam kamar wa da wasu al'ummomin da ba na manzon Allah ba da suka ƙaryata alqur'ani ga irin abin da suka hadu da shi ashiyata an yusibahum min al'uqubat dan tsoron kada wani abu na ukuba ya same su mislu ma asaba kwatan kwacin abin da ya samu man qablahum wadanda na gabace su dama al'ummomin da suka gabaci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka ƙaryata manzanninsu Allah ya saukar musu da ukuba to su al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to suriki hizna don ka abin nan da ya samu ma asaba man qablahum min al'umami al-baghiya don ka abin da ya sami al'ummomin da suka gabata na daga cikin al'ummomi al-baghiya masu zalunci al-baghi bi ma'ana az-zalim wadanda sun riga sun yi zalunci to su al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su rika hizna na Allah subhanahu wata'ala ya saukar da alqur'ani domin tabbatar da zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bayyana kace ga wadanda na ƙaryata alqur'ani ta qaulihi ta'ala kamar cewar Allah madaukaki fa in a'radu Allah ya ce ka gaya musu cewa idan kun kauda kai fa in a'radu idan sun kauda kai game da alqur'ani da kake kira su zuwa gare shi fa kul kace yana magana da babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kace musu andartukum ina muku gargadi sa'ikatan wata irin tsawa mitla sa'ikati adin wa samud irin tsawar da aka yi ma adawa da samudawa gabanin ku al'umma ta ku zo inda Allah ta'ala ya halakar da su id ja'atuhum ar-rusul lokacin da manzanni suka zo musu min baini aidihim a gaban su wa min kalbihim da bayan su Allah ta'budu illa Allah abinda manzannin suka kira su gare shi ba su karba kiran ba cewa Allah ta'budu illa Allah kada ku bauta ma kowa sai Allah qalu law sha'a rabbuna ga abinda suka maidan ma manzannin su jawabi law sha'a rabbuna da a ce mahaliccinmu ya so la andala mala'ikatan da ya saukar da mala'iku fa inna bima ursiltum bihi kafirun abinda suka jaddada musu kenan kawai fa inna haqiqa mu bima ursiltum bihi abinda anka aiko ku manzannin ga zuwa gare mu da shiya kafirun mu kan mun kayarce inji su sam ba mu yadda da abin da kun ka zo da shi ba kaga kenan suna akan bata ba su karbi shiriyar Allah ba sai zamana Allah ta'ala ya yi musu tanadi na kace ga duyan wanda ya yi irin wannan aikin kin karba abin da manzo ya zo da shi kenan sakamako ne na ajina azabar Allah a ranar lahira wannan sai zama yana daga cikin abin da aka saukar ma manzon Allah na alqur'ani domin tabbatar da zuciyar shi da cewa ana saukar da ayoyi masu bayyana kace ga waɗanda aka yi musu gargadi ba su karbi gargadin ba kamar wanda aka halaka waɗanda suka ƙaryata masu gargadin harko gabanin zuwan shi babban manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gaba wataratan wani lokaci kana tasbitu yana kasancewa neman tabbatar da zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi inzali ayatil hujaji da saukar da ayoyi na hujjoji ko alamomi na hujjoji wal barahin da dalilai allati tadhahu wadda take tarwasa tarosa akadibal muftarin kirkiren ƙarya ko ƙaryan masu kirkira ƙarya ƙarya ta masu yin kiran ƙarya kal ayatin lati nazalat kamar ayoyi waɗanda suka sauko fi ibdali shirki a cikin bayanin bata shirka ayoyin da Allah ya saukar a cikin bata shirka ayoyin duk bayanin da suke cewa shirka bannana ko shirka bannata wannai da kuma bakar sanarwa da Allah ta'ala yake masu da yake yi alal mushrikina akan mushrikai sai Allah yayi bayani a alqur'ani da bakar sanarwa ga mushrikai ko kafirai kama ala la'natullahi ala zalimin ko ala alkafirin aga wannan sanarwa ce baka warrad da kuma mai da martani ala munkiril ba'si ga mai musuntashin alkiyama wan nushur da mai musuntara mutane a fagen alkiyama wadda nidu shubuhati munkiril wahai da kuma ƙaryata shubaha ta mai musun wahai wan nubuwa da annabta sai Allah ya saukar da ayoyi masu ƙaryata mai musu na wahai ko mai musun annabta da wata shubha duk da zai kawo wa sai Allah ta'ala ya ganar da waɗanda ya aza ga shari'a su zama mabiya manzo to sai malami yace wa hunaka hikamun ukhra kun san lokacin mu ba ko akwai sauran wa hunaka hikamun ukhra akwai wasu hikumomi na daban tustafadu da ake samun fa'ida min nuzulil qur'an na sauka alqur'ani munajjama rarrabe minaha daga cikin waɗannan hikimomi masu bayyana fa'idar saukowa alqur'ani rarrabe akwai majaratul hawadis wan nawadil wal ahwal akwai tahiya tare da abubuwan da suke faruwa da musibbu da halulluka da kuma abin da ya sha wal mulabasat da abin da ya shahi cudanya ta zamantakewa da hulda da mu'amala wa hadhihi alhikma wannan hikima hiya allati asharat ilayha alayatul karima ita ce wadda aya mai girma tai nuni zuwa gare ta fi qawlihi a cikin cewar Allah ta'ala wala ya'tunaka bimasalin ba za su zo maka da wani misali ba inji Allah subhanahu wa ta'ala illa ji'naka bilhaq a ce mun zo maka da abin da yake shine tabbace abin da shi a gaskiya wa san tasira da kuma mafi kyawun fassara ya zama duk abin da za su zo maka da shi to Allah zai zo zai kawo abin da yake nasu ba wani abu da za su zo maka da shi na misali wace mun zo maka da abin da shi a tabbace kuma shi an mafi kyawu wajen bayani da fassara wayandariju tahta hadhihi alhikma ma yati zai biyo baya zai gangaro zai taho karkashin bayanin wannan hikima ko karkashin wannan hikima ma yati abinda zai biyo baya na daya bayanin hikamillahi subhanahu wa ta'ala bayanin hikimar Allah subhanahu wa ta'ala fil aqdiyati a cikin hukunci ko hukumce hukumce wal waqa'i da abubuwa waɗanda suke aukuwa allati tahdusu waɗanda suke faruwa bainal muslimina tsakankanin muslimai hikimar taho alqur'ani rarrabe saboda abinda ka faruwa na musibbu ata na hukunce hukunce da abubuwa da suke zuwa su auku a tsakanin al'umman musulmi to sai zamana in an kawo wanga hukunci da baya wanga hukunci ya taho da baya wanga hukunci ya taho faqad iqtadat rahmatuhu hakika rahmar Allah ta hukunta bi ibadihi ga bayin Allah annahu kullama waqa'at waqi'a duk sadda wani abu ya faru da sadda aka samu wani abu ya faru a cikin al'umman musulmi lam yakun a hukumaha ma'rufan ba a san hukuncin abin ba inda al-muslimi na aurin musulmi duk sadda wani abu ya faru a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ba a san wannan hukunci ba a cikin al'umman musulmi a wannan lokacin an tunazzala al-aya sai Allah ya saukar da aya awil ayat ko ayoyi aqibaha bayan faruwar abin nan da ya faru sai Allah ya saukar da ko aya guda ko ayoyi masu yawa mubayyinatan hikamillah tana bayyana hikimar Allah fiha a cikin ayat da aka saukar ko ayoyin da aka saukar to ga hikimar Allah a cikin saukar da waɗannan ayoyi dangane da waccan matsala misal zalika malai ce to ga wani dan misali na ira abinda ya faru ga al'umman musulmi ba san hukunci ne ba a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ya saukar da aya ko ayoyi hadisatul ibki hadisa wani abu da ya faru na al-ibki kiren ƙarya da aka kirkira ma uwar mu'minai Aisha Allah ya ƙara mata yadda cewa ta yi zina ya zambillah faqad nazalat fiha ayatun min fawqa sab'i samawati sai game da wannan hadisa da ta faru na kiren ƙarya cewa ita uwar mu'minai ta yi zina ya zambillah sai Allah ya saukar da ayoyi a cikin sammai a saman bakwai ma'ana inda wahayi ka tawowa sai Allah ya saukar da ayoyi daga sama bi bara'ati sayyida al-ihsan ar-razan ummul mu'minin wadda take ita shugabata kuma tsararra kuma kawatatta uwar mu'minai Aisha radiyallahu anha wa idanat allazina ramawha da kuma kasanta wadanda suka jeheta da cewa tayi zina biduni shuhudin babu wani shaidu da suke da shi wa bayina babu wata hujja ƙaryata kawai shi wanda ya tsoko Aisha sama raƙumi sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dama lokacin da aka zo aka zauna an yi mata aure ba wani girma gare ta ba annabi ya aure ta da shekara 7 an kawo ta tana yar shekara 9 an zo nuri an sauka ta dan sauka don ta zo ta biya bukatar ta kamar ta yi tsari kawai shikenan da aka yi kira na dauka a tahi sai aka dauki darbukar da take an ka aza sama rakumi wasu gane ba ta ciki ba wanda yazo mistahu ya tarar da ita yayi rantsuwa da Allah cewa lokacin da yazo ya ce mata assalamu alaikum tace mai wa alaikum assalam ya gurwana da rakumi ta hau ya ja ya ci gaba yayi rantsuwa da Allah har zuwa inda aka tarar da annabi sallallahu alaihi wa sallama baki ne bai hadu da nata ba amma muna hukan Allah kawai sai wal murjifuna fil madina sai aka yaya ta aka kururuta aka sa abin ya zama na damuwa da bacin rai da bakin ciki to sai ga daga sama Allah yana wanke uwar mu'mini wadda al-ihsan mai kariya ce Allah ya tsare ta ar-razan kuma ga kawatacca ga ta kuma uwar mu'mini Allah shi kara mata yadda wadanda suka je ta da wanga mugun kalmi ba su da shaida ba su da dalili wa bayanu hikamillah fihim da kuma bayanin hikima Allah game da sha'anin masu hadisul ibki wa ya qauluhu ta'ala ita ce cewar Allah madaukaki innal ladina ja'u bil ibki lalle wadanda suka zo da labarin ƙarya kiran ƙarya usbatun minkum wasu jama'a ne daga cikin ku la tahsabuhu sharran lakum kada ku zace su matsayin wani sharri a gare ku wanga abinda suka zo ta ku doki sharri na bal huwa khairul lakum alheri ne li kulli mrin minhum mattasaba min al-ismi kowane su yana da abinda ya dauka na zinubi ma'ana ita Allah subhanahu wa ta'ala ya jero kusan aya 17 ko 19 ana wanke ta cewa ba ta yi zina ba ila qawlihi azwa ga cewar Allah subhanahu wa ta'ala walau la fadlullahi alaikum ba dan falalar Allah ba gare ku wa rahmatuhu da jinkai ne wa annallaha raufur rahim lalle Allah mai jinkai ne mai rahama sai ya zamana wasu daga cikin su ma sai da aka yi musu buloli na kazahi akan sun yi wa uwar mu'minai age na abinda bata aikata ba wanda asali ma ko rayuwar mu ta yau daga gudana cewa an ga mutun yayi zina abu na mai wuya amma bakunan mu suna yawo da maganganu ko a ce wane mazinaci na an tambayeka ya kai ka ga yana zina ba ka iya kare kanka saboda sai mutun hudu sun tarar da mutun yana zina tare da matar suna cewa kalmir wadi fil muhkala fil muhkala kamar wannan maciyin dandun kwalli da aka amfani da shi na gargajiya ko kuma mu ce irin na yanzu na kajal din nan a ce kamar wanda maciyin dandun kwalli yake a cikin dandun kwalli haka sai an ga haka sannan zina za su tabbata amma idan nauku suka ce lalle sun tabbata nauku ya cari na tare da yana daura wando ne sai a ce to shikenan kai ta ya kasu ko kowa bulala 80 kaga akwai wahala aka liwadi wane luwadi yake kuma baka gani ba wannan kenan kaga mun samu musiba ta zamani mai ta zama ƴan uwan mu abubuwan da ƙarshe laihuka su dawo akan mu to muna fata da kauna ta Allah subhanahu wataala ya shirye shi mu shiryar da babu bata bayan ta ƴan uwan mu wadanda a kan karkata Allah ya shirya su wannan kenan kuma kaman lokaci ko lokaci yayi ko to insha Allah saboda lokaci ne ya kamata mu tsaya a daidai wannan gaba ta biyu wanda in Allah ya kaddara a darasin mu na gaba za mu tashi akan wannan gaba ta biyu mai bayani akan ijabatu sa'ilina an as'ilatihim Allah yana saukar da alqur'ani dan karba mu wasu masu tambaya da suka yi tambaya a zo a tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ya ce mai to ka huta ni an mai bada amsa annabi aka yi wa tambaya amma wa zai bada amsa Allah to insha Allah subhanahu wa ta'ala a daidai wannan gabas zamu tashi a darasi na gaba muna roƙon Allah subhanahu wata'ala shi muna muwafaqa da dace Allah ya sa ayyukan mu su zama dambe daya da shi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.